الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت الله تبارك وتعالى لدكم ولدنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 5 ga watan 10 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Ash-Shaykhul Imam Muwaffaquddin Abu Abdullah Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Na'am.
Kine wanga juma ta da wata wannan adurar tana iya wadatar da shi masallaci ko ya sake gabata.
Wani misali mutum yayi wankan juma'a tare da arwalla wannan arwalla tana wadatar da shi ko kuma sai ya sake wata wadanda suke ganin cewa arwalla ta wankan juma'a ba ta wadatarwa mutum ya sallaci sallar juma'a da ita sune malaman malikiya domin su sun tafi akan cewa wankan juma'a ba wajibi bane sun kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a yawmal jumu'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala fa al-ghuslu afdal aw kama qala manzon Allah yace duk wanda yayi arwalla a ranar jumu'a manzon Allah yace ma dalla da arwallarsa yace amma duk wanda yayi wanka to yin wankan shi yafi wannan shine dalilin su da suka tafi akan cewa wankan juma'a ba wajibi bane to amma a magana mafi rinjaye wankan juma'a wajibi ne ko ka ce wajibi ne ko ka ce farilla ne duk daya abun jumhurin malamai babu bambanci tsakanin wajibi da farilla masu bambantawa sune malaman Hanafiya dalilin da yake tabbatar da cewa wankan juma'a wajibi ne hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa guslu yawmil juma'a wajibun ala kulli muhtadi manzon Allah yace wanka a ranar juma'a wajibi ne akan dukkan baligi ma'ana wanda juma'a ta zama wajibi akan sa to wankan ya zama tilas akan shi haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man atal jumu'a falyaghtasil duk wanda zai je jumu'a manzo Allah yace yayi wanka kaga anan lafazin yaghtasil fi'lul mudari ne maqrunun bilamil amr wa huwa sigatun min siyaqil wujub falyaghtasil manzo Allah yace yayi wanka to dan haka shi wankan yana zama wajibi ne akan duk wanda juma'a ta lazumce shi amma duk wanda juma'a bata zama wajibi akan sa to ba a wajabta masa ba ko mu ce ba a shar'anta masa ba yin wannan wanka a ranar juma'a kamar misali matafiyi ko yaro karami ko mace ko bawa ko mara lafiya duk dai wanda juma'a bata zama wajibi a kansa to wannan wanka ba dole bane ba. To dan haka kasancewar su da suka ce ba za ka yi sallah da arwallar da kai wankan juma'a suka ce ita arwalla wajibi ce shi kuma wankan juma'a sunna ne, yaya za a yi sunna ta dauciwa wannan abin da yake farilla? To amma dai a magana mafi rinjaye, idan kai wankan juma'a ba maganar ka sake wata arwalla, in dai ka yi shi a sifar yadda wanka ya zo a sunnance, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani wankansa na ibada tafi yake da arwalla, domin dukkan wani wanka na ibada sifar shi da kaifiyar shi ɗaya ne kawai, iya abin da yake bambanta su niyya. Da wankan janaba, da wankan yankewar jinin al'ada, da wankan yankewar jinin biki, da wanka na ɗaukan harami, da wankan juma'a, da wankan sallar idi, da yadda ake wanke gawa, gaba ɗaya sifa ce ɗaya, kaifiya ce ɗaya, iya abin da yake bambanta su niyya. Na'am. Wai kamar misali ka kawo duk abin da ya dace na haɗin kayan abinci domin a sarrafa maka abinci mai ɗanɗano, sai kasance kuma iyalin sun kasa yin abincin da ya dace, in ma su ma ƙwabro nasu sai su tauye hannu a abin da aka ba su na kayan, na sayin kayan miya, an gane? Ko kuma rashin iya abinci, kaje ba za ka iya ci ba, kana iya zuwa waje kaje ka sayi abinci ka ci, ba laifi ba ne ba, an gane ko? Iya abinda bai dacewa shi ne na ka aibanta abincin ka ci abinci bai ba daɗi, ko manda ya yi yawa, ko kuma yaji ya yi yawa, ko abin da ya kama da haka, kai dai kawai in dai bai maka ba to ka ɗan yi wata hikima ka ce yau dai bana buƙatar abinci, ko kuma cikin nawa dai jin shi nake kamar a ƙoshe yake, in yaso sai ka fita cika je ka nemi abinci, amma na ka ba su abinci marar daɗi kai kuma ka je ka ci mai daɗi, wannan bai dace ba, ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Muawiya ibn Haida da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma haqqu zawjati ahadina alaihi, menene haƙƙin matar ɗayanmu a kansa? Manzon Allah ya ce an tubi imaha idza qahimta, ka ci yadda ita idan ka ci, ko kuma an tubi imaha mimma ta'kulu, an gane ko? Mimma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tubi imaha, wato mimma tu'im, ka ci yadda ita daga cikin abin da kake ci, kenan min anan li bayanil jins, irin abincin da kake ci anan me ake nihi, kamar ana nihin abinci wanda yake quality daya, kar ya zamanto kenan an samu bambanci, kenan ya zamanto abinda zaka ci shine zaka ci yadda ita. Haka abinda ya shafi tufafi, iya tufafin da zaka sa, ma'ana abinda ya shafi quality da kima, to kuma haka kaima, kenan kar ya zamanto a samu bambanci ya zamanto kasa da yadda kai zaka wannan. To amma sabani sai kaga mutun ya kawo nashi na daban, kamar misali wasu masu gidan miyar su daban ake musu, kuma ku taku yan gida taku daban, kuma dandanan ya bambanta, kamar yanda wani wayan ya zo daga kasuwar kauye sai ya zo da kajin shi, wai sai ai masa miyar shi daban, sai ya ce wai ta me nema ci, wai in bana haka wata rana nemo ni za a yi. Kaga ai ya saba ma wannan hadisi. To a takaice dai, in dai ka ji abinci bai gamsar da kai ba, kuma duk abin da ya kamata a yi ka yi, to ba laifi ba ne ba, lalle kana iya fita ka je ka nemi wani abu shi kaci. Na'am, alaikum salam. Na'am. to wai kamar yadda mun yi bayanin cewa wankan juma'a wajibi ne to da yawa ma'aikaci yana ma'aikata lokacin juma'a yake so da yawa yakan tafi juma'a ya sallah yayin sallah kuma ba tare da yayi wankan ba wannan rashin sanin zamanin da shi wankan yake zama wajibi ne akan mutum shi wankan juma'a yana lokacinsa yana shiga da zaran alfijir ya keto a ranar juma'a da zaran alfijir ya keto kafin ka sallaci sallar asuba ma kana iya yin wankan juma'a kuma wannan wanka ya wadatar da kai kuma ka sauke nauyin abin da aka dora maka amma an fi so wankan ya kasance gab da tafiya sallar juma'a saboda hikimar da ta sa aka shar'anta wannan wanka don mutum ya je ya shiga cikin ƴan uwansa muminai a tsabtace jikin shi yana ƙarshi wani ɗoyi baya tashi daga jikinsa wanda sababin wasu daga cikin mutanen Madina a ranar Juma'a suka zo masallaci daga can gonakansu jibiya sun gama jibi wani sai tashi yake daga jikinsu suka shiga cikin jama'a Manzon Allah sallallahu sai ya yi bayani ya ce daga yau ɗayanku idan zai je juma'a manzon Allah ya ce ya yi wanka kaga hikimar shar'anta wannan wanka don mutum ya zamanto ya kusar da dukkan wata ƙazamta daga jikin shi duk wani abu da za a iya ji a kyamace ka to kai ƙoƙarin ka kusar da shi don haka ma aka sunnanta mana shafa turare idan mutum zai je juma'a to amma in kai wanka don haka malamai suka ce an so sadar da wannan wanka da zuwa juma'a kana yin wanka kawai masallaci zaka tafi to amma in kai shi tunda sassafe wannan ka sauke nauyin da yake kanka na wajibcin da aka dora maka cewa kai wanka din zaka je juma'a don haka anan kenan shawarar da nake ba kamar misali wanda ya san ba zai dawo gida ba har ya samu damar ya yi wanka ya je juma'a tun da safe kafin ya je wajen aiki ya yi wankan shi an gane ko kafin ya fita wajen aiki kenan ya yi wankan shi duk wanda ya san ba zai samu dawowa ba kenan tun da safe ya yi wankan shi na'am gaba da ni na'am wai idan mace za ta yi wankan yankewar jinin al'ada shin dole ne sai ta tsehe kai kwarai a magana mafi rinjaye dole ne sai an tsehe kai sannan za a yi wanka na yankewar jinin al'ada tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sunna ce mustahabba ma'ana an so ne ta sun ce kai amma a magana mafi rijaye wajibi ne kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da wannan wajibi kuma wannan yana nuna mana hikima ta shari'a da yadda shari'a ta musulunci take da rangwame take da sauki ita al'ada galibi a wata sau ɗaya take ne to amma inda a ce kamar misali a wajen wankan janaba ne a ce duk janaba in ta samu mace sai ta tsehe kai kaga akwai wahala tunda janaba a cikin yini ɗaya tana iya maimaituwa amma ita al'ada a duk wata sau ɗaya ne ƙalla ana samun matan da a cikin wata ɗaya tana yin al'ada sau biyu a wata guda don haka alƙabi Shuraish ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa inda mace za ta zo da shaida ta tabbatar mun cewa a cikin wata ɗaya ta yi jini sau uku ya ce ina iya gaskata ta saboda an samu wasu daga cikin mata ɗaya ko a cikin wata ɗaya suna iya yin al'ada kusan sau uku don haka kaga mai yin jini sau biyu a cikin wata ɗaya kaga iddarta gaba ɗaya kwata-kwata ba ta wuce kwana 45 misali don haka wannan rangwame ne na shari'a kawai yankewar jinin al'ada idan za a yi wanka shi kadai ne yake wajabta ma mace tsehe kai hakanan sai ka hada da jinin biki amma a janaba ba maganar tsehe kai da kitsanta za ta yi wanka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya daidai gabar da malam ke fada yake cewa a haba bi kulli shay'in ilma, wato ubangiji mai girma da daukaka ya kewaye dukkan komai ga sani. Duk wani abu da yake kasance a cikin sammai da ƙasai, ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da shi. Duk wani abu wanda yake samanme da duk wani abu wanda yake rashashe da duk wani abu wanda yake miyuwa da duk abin da baya yiwuwa da abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba, cewa in ya zo ga yadda zai kasance gaba daya, ubangiji subhanahu wata'ala ya kewaye da sanansa. Kamar yadda yake fada, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Jine yace shin baka san da cewa ubangiji mai girma da daukaka shike da sanin duk abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba daya? Yace inna zalika fi kitab, duk abin da yake cikin saman bakwai da ƙasan bakwai da abin da ke tsakankaninsu yana tabbace, yana rubuce a cikin wani littafi, shine lauhul mahfuz. Sai yace inna zalika 'ala Allah yasir, kewaye da sanin duk abin da yake cikin sama da ƙasa abun Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauki. Walillahil masalul a'la, ka ɗauka kai ɗan adam, ba ma wai abin da yake cikin gidanka gaba daya, abin da yake cikin ɗakin ka ma baka san adadin abin da yake ciki ba, wanda kuma abin kai ka kawo ka aji. Don haka ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ilimi ne wanda yake ya haɗe komai da kowa da komai, ma'ana ya kewaye kowa da komai da sani, kamar yadda yake li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Shine anan malam yace ahata bi kulli shay'in ilma, ubangiji ta'ala ya kewaye komai wato ga sani, ba abin da yake koyuwa gare shi. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukuma, ubangiji ta'ala ya rijayi dukkan wato halittunsa gaba daya izzatan wato gabuwaya da kasaita, wa hukuman kuma da hukunci. Idan aka ce izza wato shine kasaita da buwaya, ya zamanto babu wani abu da yake gagararka, wanda wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan sifa tashi an ciro ta ne daga sunan shi Al-Aziz, domin shi ya faɗa wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi, babu wani abu a cikin sammai ko ƙasai da yake gagarar ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nihi ya so, to dole ya kasance, kuma ba wanda ya isa ya hana. Don haka yake da wannan sifa izza. Kaga a nan a matsayinka na bawa baka isa ba ka gagaru ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wani al'amari, abinda Allah yake so da kai shi yake kasancewa, ba kai abinda kake so ba. Saboda da zaka zo duniya ba shawarar ka aka nema, kuma ba kai ba ka zaɓi lokacin zawwa, kuma lokacin da Allah ya halicce ka ba kai ba ka nemi sifar yadda za a halicce ka, kace a kaza da kaza nake so in zamanto. A in kai dogo ne haka Allah ya halicce ka a matsayin dogo, in gajere ne haka Allah ya halicce ka, in fari ne haka Allah ya halicce ka, in baki ne haka Allah ya halicce ka, babu wani wanda ya zaba ma kanshi wata sifa. Kuma haka da ka zo duniya, rayuwar da kake ba kai ba ka zaba ma kanka, ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya zaba maka yadda zaka rayu saboda wata hikima ta shi. Rayuwa ta wadata ko rayuwa ta talauci ko kuma rayuwa wadda take wato ta aminci ko rayuwa wadda take ta tsoro da firgici ko koshin lafiya ko rashin lafiya duk yadda yanayin da dan adam ya samu kanshi to Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya tsara masa. Kuma haka radda zaka koma zuwa ga Ubangijinka ba maganar ka ce sai ka ƙara wani lokaci a ba kai ba zaka zaɓi lokacin da zaka mutu a tuntun Ubangiji subhanahu wata'ala kowa daga cikin bayinsa Allah ya kayyade masa iya lokaci kuma in lokacin yayi daidai da kyautawar ido ba a jinkirta ma mutum dan haka yace fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu bayi idan ajalin su yazo Ubangiji ta'ala yace ba sa jinkiri gabarin ajalin daidai da wata sa'a wala yastaqdimuna kuma ba su isa ba su gabaci ajalin kafin lokaci yayi ba wanda ya isa ya mutu kafin lokacin da Allah ya kayyade masa kuma in lokacin yayi ba wanda ya isa ya jinkiri kaga wannan yana nuna mana izza ta Ubangiji subhanahu wataala yadda ya rinjaye bayan sa gaba daya wa qahara kullu makhluqin izzatan wa hukuma dan haka yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir Ubangiji ta'ala shine mai rinjaye sama da bayansa shi yake tuka su sai abin da yake so yake kasancewa sai yace wa huwa al-alimul hakim wa huwa al-hakimul khabir shi wato mai matukar hikima ne kuma ƙwararre ne wanda ya san komai ciki da bai shine yace wa hukuman kuma da hukunci abinda Allah ya zartar shine kuma in ya zartar da hukunci babu wani wanda ya isa ya biyo ba ya ce hukuncin bai yi ba wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukmi ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin shine sai yace wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma kuma Ubangiji ta'ala ya yalwaci dukkan komai wato gajin kansa wa ilman kuma da sani ma'ana rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala ta yalwaci komai tafi komai yawa wanda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa lalle Ubangiji mai girma da daukaka a ran da ya halicci sammai da kasai ya halicci rahama 100 wannan rahama 100 da Allah ya halitta sai ya dakaci rahama 99 ma'ana 100 ba daya a gunsa da su zai ji kambayin shi mu'minai a ranar kiyama rahama daya daya ce Allah ya saukar da ita zuwa duran kasa manzon Allah yace da ita ce a sababinta ne wato halittu junan su yake tausaya ma juna hatta da dabba wato junan su yake tausaya ma juna a sababin wannan rahama daya daya da Allah subhanahu wataala ya saukar hatta da kafirai da zaka ga wani lokaci suna tausaya ma juna a sababin wannan rahama daya daya ce da Allah ya saukar amma 99 dari ba daya Allah ya dakace ta a gunsa zai ji kambayin shi mu'minai a ranar kiyama Allah ya sanya muna daga ciki to dan haka rahamar Allah subhanahu wataala ta fi komai yawa kamar yadda yake wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minu Ubangiji ta'ala yace wa rahmati wasi'at kulli shay jin kaina Allah yace yayi lwaci komai ma'ana yafi komai yawa sai yace kuma fasa aktubuha lil ladina yattaquna da san zan cancanta rahmata ga waɗanda suke jin tsoro na suke tsara dokoki na kaga wannan yana nuna mana suwa suka cancanci jin kan Allah subhanahu wataala sune masu takawa masu tsoron Allah to haka a can cikin suratu gafir mala'iku suke yaban Allah subhanahu wataala suna jinjina masa suna cewa rabbana wasi'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijin mu kayel wace dukkan komai wato gajin kai wa ilman kuma da sani bayani ya gabata sanin Allah subhanahu wataala ya kewaye kowa da komai kamar yadda yake wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. shine yace sanin makullan gaibu na ga Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san da su in banda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana mafatihul gaib a can karshen suratul luqman kamar yadda Allah ya ambata inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul gaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم كبير شينيجي إن الله عنده علم الساعة سن اللوكة كسن شي وراء الكيامة ناقى الله سبحانه وتعالى با واندي سن اللوكة الكيامة ذات تبت إن بندش يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أبنا فرقو كينا سيتي وينزل الغيث هكا وبنججي تعالى شي كأيكي دسن اللوكة چند روايكي سوكا ما سها شاشن يني سكن أونا أبيا أبند لسافي يباس نبودين إسكا دسورنسو su ce a gari kaza za a yi ruwa kamar wanda bakin ƙwarya to amma hakikance lokacin da wannan ruwa zai sauka wannan yana ga Allah kuma so da yawa sukan yi lissafin sa'auna su ce za a yi ruwa ba ruwan ba ko girgije ba za a yi ba to lalle sanin hakikanin girgije cewa wannan ya yi ruwa ko ba zai yi ruwa ba a wani lokaci zai yi ruwa wannan yana ga Allah subhanahu wata'ala balantana kuma a zo bangaren adadin dugun da zai sauka din lissafin meteo yayi kadan ya lissafa ya san adadin wannan me ake ce masa millimeter nawa za a yi sai dai in an yi a iya abin da ya shiga ma'aunin shi ya bada labarin cewa kaza ne akai shine yace wa yunzilul ghaiz sai yace wa ya'lamu ma fil arham kuma ubangiji ta'ala shi kadai yake da sanin abin da ke cikin mahaifa so da yawa mace in ta dau ciki ma bata san ta dauka ba sai idan wata ya ketara ta bata ga ba al'ada sannan ta tabbata cewa to ta shiga cikin wani yanayi na daban kuma abin da ta dauka na cikin ba wanda ya san cewa namiji ne ko mace ce ce ta daya ne ko yaya biyu ne wannan sai Allah sai in ya kai lokacin da an daidaita halitta an busa masa rai wannan kuma yana kasancewa a cikin garin da ciki ya kai wata hudu daidai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari to a lokacin nan ba mamaki in aka sanya na'ura a hango cewa dade ne ko yaya biyu ne a cikin mahaifar a gane cewa namiji ne ko mace ce ne in an yi eko wannan ba mamaki ana iya ganewa amma ganewar cewa namiji ne ko mace dade ne ko biyu wannan sai bayan an daidaita halittar da a cikin mahaifa amma kafin a daidaita halittar ba wanda ya san abin da yake cikin mahaifar mace in banda Allah subhanahu wataala shine yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghibul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar shine anan yace wa ya'lamu ma fil arham sai yace wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wata rai wanda ta san menene za ta aikata nan gaba abinda ake nihi gadan ba ana nihi gobe ba a'a nan da abinda zai zo nan da sai gonda dai babu wata rai wanda ta san abinda zai wakana duk zaman da muke nan zuwa sai gonda dai ba wanda ya san abinda zai wakana in banda Allah subhanahu wataala sai yace wa mata da ri nafsun bi ayi ardin tamut abu na biyar babu wata rai wanda ta san a ina za ta mutu dan adam yana kai kawo amma bai san ba a ina zai cika ajalin shi idan Allah ya kaddara mutuwarka a wani gari kai tsaye wata bukata za ta tada ka kaje can domin ka mutu wannan sune ake kiran su mafatihul ghaib shine yace wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa sai yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ubangiji ta'ala shike da sanin duk abin da ke cikin teku na halittu Ubangiji Ta'ala yana sane da adadin halittun da suke cikin teku gaba daya, kuma shi yake da sanin mafil bardi duk abin da yake cikin sarari, abin da yake doran kasa gaba daya na halittu Ubangiji Ta'ala yana sane da su. Sai ya ce wa mata su kudu min warqatin illa ya alamuha, wata ganyen itaciya bata isa ba ta fado face Allah yana da sanin faduwarta, wala habbatin ko wata kwaya da za ta fadi kasa ba za ta fadi ba face Ubangiji Ta'ala yana da sanin faduwarta. Shi ne yace wala ratibin wala yabis, yace kai ba danya ba, yace ko busassa illa fi kitabin mubin, face yana tabbaci a cikin littafi ma'abucin bayani. Duk itacen da suke duniyar nan ganyen icce ɗaya bai isa ba ya fado face Allah subhanahu wataala yana sanar da lokaci kaza ganyen icce kaza ya fado. To kaga wannan yana nuna mana wasi'a kullu shay'in rahmatan wa ilma, Ubangiji Ta'ala ya yi dukkan komai gajin kai wa ilman kuma da sani, babu wani abu da yake boyuwa gare shi. Sai ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, Ubangiji Ta'ala na sanar da duk abin da yake gaba gabayinsa, abin da yake gabansu na lamarin duniya gaba ɗaya Allah yana sanar da shi. Wa ma khalfahum, da abin da yake bayansu na al'amarin lahira, abin da zai kasance tun daga mutuwa har izuwa wato kiyama, har akai dan aljanna ya shiga aljanna, dan wuta ya shiga wuta, Ubangiji Ta'ala yana sanar da duk abin da zai biyo baya. Ya sana abin da yake gaba gare su na lamarin duniya, kuma ya san abin da ke bayansu na lamarin lahira gaba daya. To kaga mu bayansa wai ba ma al'amari na lahira ba, lamari na duniya ma mun jahilce shi, ba mu san ba menene zai wakana. Sai yace wala yuhiduna bihi ilma, dan haka bayi ba sa kewaye Ubangiji subhanahu wataala ga sani, ba sa kewaye shi da sani, ba wanda ya san Allah subhanahu wataala sai shi, shi kadai ya san yadda yake. Mu ya bayyana mana sifofinsa da sunayensa ta hanyar abinda manzansa ya zo mana na Al-Qur'ani da Sunna, amma sanin hakikalin zatin Allah subhanahu wataala da yadda kaifiyar sifofinsa take, to wannan ga Allah subhanahu wataala kamar yadda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shine malam sai yace mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-azim, Ubangiji Ta'ala abun siffantawa ne game da abin da ya siffanta kansa da shi a cikin littafinsa mai girma. Wa ala lisani nabiyihi al-karim, haka nan abin da ya siffanta kansa da shi akan harshen annabinsa wanda yake mai girma mai daraja. Kenan anan ya kamata mu gane ta hanyar da ake sanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa, hanya ce daya daya, Al-Qur'ani da Sunna, Al-Qur'ani da Sunna. To shine zamu tashi kenan gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma jaa fil Qur'ani أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل أهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب ثم حجبهم أما أملوه وقطع أدماءهم أما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله wato malam Allah ya ji kansa na fada yake cewa wa kullu ma jaa fil qur'ani wato dukkan abin da yazo a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala aw sahha ko kuma wato abin da ya inganta anil mustafa alaihi salamu daga zababban Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma abun zabi na Allah subhanahu wa ta'ala shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam min sifatir rahmani wato na sifofin ubangiji mai gamammiyar rahama malan yace wajabal imanu bihi yin imani da wannan abin da yazo na sifar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ko sunna malai yace yin imani da shi ya zama wajibi wata laqihi kuma da karbar shi bit taslimi wato game da miƙa wuya wal qabuli da karba da hannu biyu wannan ita ce ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a dukkan wani abu da zai zo a cikin alqur'ani ko a cikin hadisai ingantattu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke bayani game da sifofin Allah subhanahu wataala ko sunayensa to yin imani da wannan abin da yazo a cikin alqur'ani da sunna wannan wajibi ne kuma dole ne a matsayinka na mu'mini ka miƙa wuya ka karbi abin da hannu biyu shine malan sai yace wa tarku ta'arrudi lahu birraddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamthili wato dabarin bujuro ma shi wannan nassi da yazo a cikin alqur'ani ko sunna birraddi game da watsar da shi والتأويل ko kuma yi masa wani tawili ka bashi wata ma'ana ta daban wanda kuma ba haka Allah subhanahu wata'ala yake ne wata shibihi ko kuma kamanta sifar Allah subhanahu wata'ala wato da wata halittar shi wata mutsili ko kuma kwatanta shi da wasu halittun shi malam yace ka'ida abun ahlus sunna wal jama'a ba'a bujuro ma duk abin da yazo na nassi na alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake bayani game da sifofin Allah na kaga cewa abin ya ci karo da hankalinka ka watsar da shi ko kai masa tawili ko kuma ka kamanta Allah subhanahu wataala da wata halittar shi ko kuma ka kama ka kwatanta shi da wasu daga cikin halittun shi to wannan ita ce ka'ida abun ahlus sunna wal jamaa anan kenan mu gane cewa a dukkan wasu mas'aloli musamman abin da ya shafi mas'ala ta aqida kenan duk abin da yazo a cikin alqur'ani da sunna na sifofin Allah subhanahu wata'ala me ya zama wajibi akan mu wajibi ne akan mu mu yi imani abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani da sunna na sifofinsa dole mu yi imani mu tabbatar da cewa shine ya ba mu labari game da wannan sifa kuma mu tabbatar masa da wannan sifa wa talaqihi bit taslimi wal qabul kuma mu karba abin da hannu biyu mu mai kauya yanzu misali ai aya ta gabata fadar Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ta ina muka san cewa ubangiji ta'ala yana da waɗannan sifofi guda biyu as-sam'u wal basaru ji da gani ta hanyar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi na alqur'ani da sunna wanda kuma wannan yana tabbatar mana cewa sifofin Allah subhanahu wataala sifofi ne na kamala sifofi ne na cika da batsewa, sai ni imani da cewa Allah yana ji, yana gani, ji da gani waɗanda suka dace da girmansa, wanda sun sha bamban da ji da gani na halittunsa. Kamar yadda muka yi bayani a baya, Allah ya siffanta ɗan Adam cewa ɗan Adam yana ji yana gani, kuma shi ma ya siffanta kansa cewa yana ji yana gani. Hal ata ana li insani hinu minad dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna li insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha samiun basir inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi inna Allaha kana samian basira. A waɗannan ayoyi Allah ya siffanta kansa cewa shi ma mai ji ne mai gani. To kaga mun yi tarayya da Ubangijinmu mai girma da ɗaukaka a cikin waɗannan sifofi guda biyu, amma sai mu yi imanin cewa mun sha bamban a wajen kaifiya da hakikanin yadda waɗannan sifar Allah subhanahu wata'ala da tafi. Yin Allah subhanahu wata'ala bai yi kama da namu ba, ganin Allah subhanahu wata'ala bai yi kama da namu ba. Mun tabbatar masa da waɗannan sifofi guda biyu, amma shi ya san yaya jin shi yake, kuma shi ya san yaya gane shi yake. Kamar yadda yace mana laisa kamithlihi shay'un, sai yace wa huwa samiul basir. To haka dukkan wata sifa da ta zo a cikin Al-Qur'ani da Sunna, wajibi ne mutum ya yi imani, kuma wajibi ne mutum ya karba da hannu biyu. Wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a. Kuma dukkan sifofi gaba daya, kar ka ware wasu sifofi ka tabbatar ma Ubangiji, wasu sifofi kuma ka kore su ko kai tawili. Kamar yadda in ka dauki Asha'ira, sifofi bakwai kawai suka tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala, sauran sifofin kawai sai suka wato suka wohintar da su, suke ba su wata ma'ana can daban. Idan ka koma littafin da ake kiran shi Kawa'idi a Hausa, an gane ko shine Kawa'idus Salati, shine sunan littafin Al-Qa'idatut Tauhidiyya, wanda kuma tauhidi ne na Asha'ira. Iya sifofin da suka tabbatar ma Allah shine sifofi guda bakwai, shine suke cewa al-ilmu wal hayatu was sam'u wal basru wal kalamu wal qudratu wal iradatu. Waɗannan sifofi guda bakwai. Amma duk wasu sifofi da suka zo zatiya, abinda ya shafi fuskar Allah subhanahu wa ta'ala, ko hannu na Allah subhanahu wa ta'ala, ko idanu na Allah subhanahu wa ta'ala, ko diddige na Allah subhanahu wa ta'ala, da ɗaukakar shi akan al'arshi, da saukowar da yake zuwa samar duniya, dukkan su waɗannan suna wannan sifofi sai suka yi musu tawili. Hannu suka ce a abinda ake nihi, wato wai ni'ima ake nihi. Da Allah ya ce wa qalat al yahudu yadullahi maglula gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Yahudawa suka ce hannun Allah a kukunce yake, ma'ana wai Allah taurin hannu gare shi baya ciyarwa baya bambaruwa. Wala iyazu billahi, ɗaya daga cikin miyagun maganganun da Yahuda suke danganta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wai taurin hannu, wai baya bambaruwa. Ubangiji ta'ala ya ce gullat aydihim, hannayensu ne aka kukunce, su ne masu taurin hannu. In ka ga ba Yahudi ya baka dala, to ya tabbata a ƙarƙashin wannan dala zai samu dala goma. Kar ka yi tsammanin ba Yahudi da ya baka dala ya taimaka maka ne, ya tausaya maka, a'a. Duk abin da za su mana akwai intire kinsu a ƙarƙashin wannan. Duk abin da ba su da wani intire ba yadda za a yi, su da mun ba su gaji taimako ba. Shi ne Allah ya ce gullata aidihim, hannuwansu ne aka hukunce, su ne masu taurin hannu. Ubangiji ta'ala ya ce walu'inu, kuma an tsine musu albarka, an nisanta su gabarin jin kan Allah bima kado a sababin abinda suka faɗa na mummunar kalima wanda suka danganta ma ubangiji sai yace bal yadahu sanadi hannayen Allah mabusudata ne a shimfuda suke ba dare ba rana yunfiku kaifa sha yana ciyar da bayinsa iyayen da yasa to bal yadahu sai su ce bal ni'imatahu wai ni'imomin Allah to wa yace muku ni'imar Allah biyu ce ni'imar Allah ta wuce da safi wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha to anan in kun ce ni'imatahu ake nihi ni'ima ake nihi shin yanzu komai na halittu da mi Allah da mi aka samar da shi ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala kenan menene bambancin iblis da annabi adam Allah ya faɗa qala ya iblis ma mana aka anta sujuda ni ma khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al'ali ubangiji ta'ala yace ya kai iblis mi ya hana ka duka kai sujada ga wanda na halicce shi da hannaye na shin kai girman kai ne ko kuma ka zamanto daga cikin masu dagin kai ga ubangijin su kaga anan in kace a ni'ima ake ni to iblis shi ma da ni'ima Allah ya samar da shi kaga wannan ayoyi suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannu hannu wanda ya dace da girman sa kuma yana da hannuwa biyu kuma haka ya faɗa a walam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun haka ya faɗa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim haka ya faɗa wal ardu jami'an qabdatuhu yawm alqiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a sunna hadisi sun wuce a dissafa na daga cikin su inna allaha ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un layl hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha to haka suke wannan tawili an ce Allah yana da hannu sai su ce a ni'ima wai su a tunanin su a hankalin su in suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannu wai sun kamanta shi da halitta shin yanzu sauro baya da hannu yana da hannu giwa tana da hannu tana da hannu hannun sauro da na giwa ɗaya yake ba ɗaya bane tsuntsuwa albewar Allah tana da ido mujiya tana da ido idan tsuntsuwa bewar Allah ai ba ɗaya ba yake da mujiya to dan ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifar da ya tabbatar ma kansa kai kanka ka san cewa a hakika da kaifiya sifar Allah subhanahu wataala ta sha bamban da ta bayinsa kamar yadda ya faɗa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to haka suke irin wannan tawili kamar yadda istiwa suka fassara shi da istila cewa wai Allah yayi rinjaye akan al'arshinsa ar-rahmanu 'ala al'arshistawa kamar yadda zamu iske hadisi na cewa Allah yana saukowa zuwa samar duniya idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage sai su ce a rahamar Allah ce take sauka ko kuma mala'ika ne daga cikin mala'iku yake sauka to haka suke wannan tawili to shine anan malam yace dole ne wato mutun yayi imani da duk abin da Allah ya ambata a cikin alqur'ani na sunayensa da sifofinsa ko abin da ya inganta daga manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine yace wa talaqihi bit taslimi wal qabul da karbar abin da yazo na nassi wato shine game da me kauya da karba da hannu biyu malam sai yace wa tarku ta'arrud da barin bujurowa lahu ga nassi birraddi na mutum ya watsar da shi an gane ku kamar yadda wasu suke watsar da duk abin da yazo na sifofin Allah subhanahu wataala watta awili wasu kuma su yi tawili watta shibihi shine malam yace da kamantawa watta misili wato da kwatantawa wanda wannan hanyoyi ne na jama'u waɗanda suka kauce ma wato manhajin ahlus sunna wal jama'a wasu sai su watsar wasu su yi tawili wasu su kamanta Allah subhanahu wataala da bayinsa su kwatanta su ne al-mushabbiha dan haka shi kuma aqidar ahlus sunna wal jama'a game da imani da sunayen Allah da sifofinsa shine kenan tabbatar ma Allah abinda ya tabbatar ma kansa ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa ba tare da wani tawili ba ko kuma ta'dil shine wohintarwa ko kuma takyib shine wato nuna kaifiya ko kuma tashbihi kamanta shi da halittunsa ko kuma tamsil kwatantawa kenan ka'ida laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine malan sai yake cewa wa ma ashkala min zalika wato duk abinda ya rikita ma'anarsa take fitowa aka kasa gane ta a fili malan yace wajaba isbatuhu lafzan wato tabbatar da shi ga lafazi malan yace ya zama wajibi wa tarku ta'arrudi li ma'anahu dabarin bujirowa ga ma'anashi wannan gaba kuskure ne malan yayi kamar yadda malamai suka tabbatar wannan ya kuskure ma iya abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda kuma gaba dayan ahlus sunna sun yi ijma'i akan haka domin duk abinda yazo ba maganar aka sami iskali ba maganar ka tabbatar da lafazi kuma lokaci ma'ana ka ce Allahu a'lamu bi muradiya Allah ya ce yana da hannu sai ka tabbatar ma Ubangiji ta'ala yana da hannu sanin hannun sai ka maida masa an gane ko in aka ce hannu mun fahimci ma'anar menene hannu hannu dai ba kai bane ba kuma ba kafa bace ba ciki bane ba baya bane amma yaya hannun Allah yake shi kadai ya san yadda hannun shi yake amma na maganar cewa wajaba isbatuhu lafzan tabbatar da shi ga lafazi ya zama wajibi amma karka bujiro ga ma'anar shi wannan ba aqidar ahlus sunna wal jamaa domin Allah subhanahu wa ta'ala girman shi ya wuce ya mana zance da abinda ba za mu fahimci ma'anar shi ba saboda wannan alqur'ani da Allah ya saukar da shi ne dan a karanta a lura da abinda yake cikin shi a fahimta kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab Allah ya ce mana yana da idanu mun san in aka ce ido menene ido amma sanin yaya idanun Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan na gare shi to shine anan kenan abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa abinda ya kamata malan ya ce wajaba isbatuhu lafzan wa ma'ana tabbatar da shi ga lafazi da ma'ana wannan ya zama wajibi amma sanin kaifiya kuma wannan naga ubangiji subhanahu wata'ala kenan wa tarku ta'arrudi kenan li haqiqatihi wa kaifiyatihi dabarin bujirowa ga sanin haqiqanin abin da kaifiya wannan sai a maida ma Allah subhanahu wata'ala amma lafazi da ma'ana dole a tabbatar da shi kamar yadda in an ce daukaka an fahimci menene ma'anar daukaka daukaka ba kasa bace ba kamar yadda yace ar-rahmanu 'alal arshi stawa ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa dole ka tabbatar masa ubangiji ta'ala yana saukowa sauka daban hawa daban amma yaya Allah yake saukowa shi kadai sai yadda yake sauka ya daukaka akan al'arshin sa yaya ya daukaka shi kadai ya san yadda ya daukaka dole mu tabbatar da lafazin kuma mu tabbatar da ma'anar mun san in aka ce daukaka wato ta sha bamban da kaskanta ba dai bane ba shine malan sai yace wa naruddu ilmuhu ila qa'ilihi sai mu mai da sanin abun izuwa wanda ya fada shine Allah subhanahu wa ta'ala wa naj'alu uhudatahu kuma mu mai da uhudatahu wato shine sanin abun ala naqilihi ga su waɗanda suka ciro kenan misali shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine yazo mana da wannan alqur'ani yazo mana da sunna kuma haka sahabban shi wannan Allah ya yarda da su sune suka isar mana ma'ana sai mu mai da wannan abu zuwa ga shi wanda ya fada abun shine Allah subhanahu wataala kuma mu mai da sanin abun kenan zuwa shi wanda ya ciro yace ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi malan yace dan biyar hanyar waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi allazina afna Allahu alaihim waɗanda ubangiji ta'ala yayi yabo akan su ya jinjina musu fi kitabihil mubin a cikin littafin sama abucin bayani bi kaulihi a fadarsa subhanahu wa ta'ala والراسخون في العلم ubangiji ta'ala yace wadanda suke tabbatattu a cikin ilimi yaquluna suna fada amanna bihi mun yi imani da wannan abin da ya rikita muka kasa ganewa kullum min indi rabbina dukkan shi gaba dai wannan yana daga gun ubangiji mu mun yi imani an gane ko kullum min indi rabbina gaba daya daga gun ubangiji mu yake shine kenan ayat da malam ya kafa hujja da ita akan cewa mutum ya tabbatar da abun ga lafazi amma kuma kar ya bujiro ga ma'anar abun to amma aqidar ahlus sunna wal jamaa yadda ka tabbatar da lafazin dole ka tabbatar da ma'anar saboda ba yadda za a yi Allah ya mana zance da abin da ba za mu fahimci ma'anar shi ba shi yace mu karanta wannan alqur'ani mu lura da abin da yake cikin sa kuma ka'ida duk abin da ya faɗa mana cewa yana da shi na sunaye da sifofi mai yi imani kamar yadda ya faɗa mana amma sanin yaya sifar take wannan ba mu sani ba domin shi bai faɗa ba kuma manzon shi bai faɗa ba sai mu mai da sanin hakikanin abin da kaifiyar zuwa gare shi kamar yadda yace laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa qala sanan ya faɗa fi zammi mubtajit ta'wili li mutashabihi tanzilihi Ubangiji ta'ala ya faɗa game da zargin waɗanda suke neman tawili ga abin da ya rikita na ayoyin Al-Qur'ani. Idan aka ce al-mutashabih min al-ayat shine abin da yazo na nassi wanda ma'anar shi ba a fili ba take ba ka iya ganewa kai tsaye. Domin Al-Qur'ani ya kasu kashi biyu akwai al-muhkam akwai al-mutashabih. Ko ka ce al-ayatul muhkamat da al-ayatul mutashabihat. Ita al-ayatul muhkama kai tsaye in dai ka fahimci larabci da zaran an karanta to ka fahimci menene ake ne kamar yanzu misali wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kaga ma'anar ta a fili take ba ta buƙatar cewa sai ka aro wata aya ko wani hadisi sannan ka gane me ake nihi da wannan kalma wala ta a wannan aya wala taqrabu zina to amma in aka ce al-mutashabi ayat da ma'anar ta ba a fili ba take wanda sai an yi kokarin dauko wata aya ko wani hadisi can daban da shine za a fassara a gane menene ma'anar wannan aya menene ta kunsa to shine anan malam yace ubangiji ta'ala ya faɗa game da zargin waɗanda suke neman tawilin wato li mutashabihi tanzilihi ga abin da ya rikita wato na alqur'ani shi ma'ana ayoyin da ma'anarsu ba a fili ba take ubangiji ta'ala yace fa ammal ladina fi qulubihim zaygun sanade wadanda ke akwai karkacewa gaskiya a cikin zukatansu masu san zuciya masu san batar da mutane ubangiji ta'ala yace fa yattabi'una ma tashabaha minhu suna biyar abin da ya rikita wato na ayoyin alqur'ani sai su bi wannan abu wanda yake al-mutashabi sai su fassara shi daidai da ra'ayinsu daidai da san zuciyarsu kamar yadda suka fassara istiwa da al-istila wasu suna ganin cewa in suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala daukaka akan al-arshinsa wai sun kamanta shi da halittu sai suke cewa ar-rahmanu 'ala al-arshistawa ubangiji ta'ala yayi rinjaye akan al-arshin shi lafazin istiwa sai suka istawa sai suka maida shi wai istaula istaula ma'ana yayi rijayi to kaga anan wato sun karkace ma gaskiya me yasa saboda kasancewar anan sun zo da wani tawili ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar kuma alhali tawili ne wanda yake bai tabbata wannan wanda yake shari'a ba ta yarda da shi ba me yasa saboda jirkita ma'ana ne shine yace fa yattabi'una ma tashabaha minhu suna biyar abin da ya rikita minhu wato na alqur'ani ibtiga alfitna dan neman kawai fitina yadda za su karkatar da mutane su juyar da su su kautar da su ga barin tafarki madaidaici wabtiga ta'wilihi kuma dan neman tawilin wato shi wannan nassi almutashabi shi tawili akwai wanda yake tabbatacce a shar'ance asali in aka ce at-ta'wil shine at-tafsir, don haka wannan shine ma'anar shi ta farko abun magabata. Kamar yadda zaka samu sau da yawa a cikin tafsir, musamman tafsir na al-Imam Qabri, sai ka ji ya ce wa ta'wilul ayati kaza wa kaza, me yake nihi ay tafsiruha, idan ma'anar tawili abun magabata shine at-tafsir. Ma'ana ta biyu shine ma yaqulu ilayhi haqiqatu shay, abinda hakikanin abu yake komawa zuwa gare shi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake mana hikaya game da Annabi Yusuf, hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala harbi haqqan, lokacin da yayi mahulkin cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina, lokacin da ya zama sarki mahaifansa ya gayyato su sun zo da ɗan uwan shi gaba ɗayan su sun zo, lokacin da ya samu sarauta a birnin Masar, sai yake cewa ya abati ya babana haza ta'wilu ru'yaya, wannan shine hakikanin mafalkin da nayi. Kenan ka ga ma'ana ta biyu, ma yaqulu ilayhi shay'u haqiqat, ma yaqulu ilayhi haqiqatu shay'. To amma su in suka ce maka tawili abun su shine canza lafazi a bashi wata ma'ana ta daban, wanda ainihi ta sha bamban da abinda ake nihi da ayar. Kamar yadda muka yi misali dazu da Allah ya ce bali ya dahu mabusudata ne, sai suka ce bali ni'imatahu, Allah yana saukowa zuwa samar duniya, sai suka ce rahama shi ce take sauka, ko kuma mala'ika ne daga cikin mala'iku yake sauka. To shine yace ibtiga alfitna, dan neman fitina, wabtiga a ta'wilihi, kuma dan neman kawai tawile shi a bashi wata ma'ana ta daban. Sai yace wa ma ya'lamu ta'wilahu alhali, ba wanda ya sani hakikanin wannan nassi almutashabih illa Allah, in banda Allah subhanahu wataala. Malam sai yace fa ja'a labtiga at-ta'wili alamatan ala zaygi, wato Ubangiji Ta'ala ya sanya neman tawili ga ayoyi waɗanda suke almutashabihat alama ce ta karkace ma gaskiya. Wa qaranahu, kuma ya hada shi da bibtiga'il fitnati, cewa neman fitina ce, ma'ana karkatar da jama'a fi zammi a wajen zargi, Allah ya ce neman fitina ne. Thumma hajabahum, sannan Ubangiji Ta'ala sai ya sha makance su, amma ammaluhu, game da abin da suke buri. Na fahimtar hakikanin tauhidin Allah ya sha makance su, har yau basu gano Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa idan ka dauki irin littattafan su, banda kawai tsantsar zance ne, sai ka shafe, sai ka dauki littafi tun daga farkon shi har karshen shi, bai wuce ba ka samu aya uku zuwa hudu, kawai zance ne. Amma sabani aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk kalima ɗaya kaga an zo da nassi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma su waɗannan littattafai na tauhidi na almutakallimu, kalla kaga aya ko hadisi, sai kai kayi tafiya, kayi tafiya da kyal kaga aya ko hadisi, ita ma ayar an bata wata ma'ana ta daban, an jirkita ta. Dan haka wannan Allah ne ya sha makance su game da abin da suke guri. Wa qafa adma'ahu, kuma Allah ya yanke kwadayin su. Amma kasaduhu, game da abin da suke nihi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, bi qawlihi subhanahu, da fadarsa subhanahu wa ta'ala, sai ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san da wato tawilin ita wannan aya in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana waɗannan ayoyi almutashabihat, ba wanda ya san hakikanin su in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka dai a takaice wannan gaba abinda muke so mu fahimta, abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk abinda Allah ya faɗa ko abinda manzansa ya faɗa na sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko sunayensa, to mu ajje hankalinmu a gefe, kar mu yi amfani da cewa wannan ya ci karo da hankalinmu, yaya za a ce Allah yana da kaza. Abinda ya zama wajibi mu tabbatar da wannan lafazi, kuma mu tabbatar da ma'anar shi, sanin ma'anar abin, sanin hakikanin abin da kaifiyar shi wannan, sai mu maida ma Allah subhanahu wa ta'ala. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.